اللهم بارك مرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. رواه البخاري ومالك في الموطأ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ان هو ما سأل بركة حقيقة دوان دا الله مدوكا كنساني كيسا ياما سأل بركة تكر رأي ورسا ذاك ترر الخيرانسا سنيا ويتا رأي ورسا تدوني دلاهرة قبادة سنن ذاك ترر رأي ورسا تكتك دا alkhairi kuma alkhairin nan zai dawwama tare da shi har iya bakin rayuwarsa. An samu hadisi daga Urwa, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Urwatul Bariqi, Allah madaukakin sarki ya yarda da shi, yake bada labari annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya bashi dinari guda ɗaya, ya aike shi ya je ya saya masa akuya, ya siyo masa akuya guda ɗaya. Da ya je da wannan dinari guda ɗin, sai sayi awaki guda biyu, maimakon ya sayi akuya ɗaya, sai yayi cinikin awaki guda biyu da dinari guda. A hanyarsa ta dawowa gabanin ya iso ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, waɗannan awaki guda biyu da ya siyo da dinari guda, sai ya sayar da akuya ɗaya daga cikinsu da dinari guda, sai dawo ya zo wa manzon Allah da dinari da akuya. Kaga dinarin manzon Allah da ya yi aike da shi ya dawo, sannan kuma akuyar da ya aika a siyo masa ita ma an siyo. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya mamakin irin wannan iya ciniki nasa, sai masa addu'a da albarka cewa Allah ya sanya masa albarka cikin cinikinsa. To sai yake bada labari cewa sakamakon wannan addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa kan cewar Allah madaukakin sarki ya sanya masa albarka cikin cinikayyarsa, sai aka wayi gari duk abin da hannunsa ya taba da zimmar ciniki, sai Allah ya albarkaci wannan abu. Ko da ƙasa ya ɗiba zai yi kasuwancin ƙasa ɗin, sai Allah ya sanya albarka cikin wannan ƙasa sakamakon addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa. Kenan wannan ƴan uwa na nuna mana duk abin da Allah madaukakin sarki ya sanya albarka ciki, wannan abun yana haɓaka, yana bunƙasa, alkhairi na lazumtar wannan abun. Imamul Bukhari Allah ya masa rahama a cikin littafinsa Al-Adabul Mufrad yayi babi a cikin wannan littafi da ya kira babin da albarakatu bil aghnam, albarka cikin dabbobi. In an ce dabbobi zaka iya cewa tumaki, awaki, shanaye, raƙumi. To ya kulla babi da ya masa take da albarka cikin dabbobi. Karkashin wannan babi sai kawo asari na Abdullahi dan Abbas, Allah ya dade shi da babansa gaba daya. Abdullahi dan Abbas yake cewa ajibtu lil kilabi washa'i, kai amma ina mamaki dangane da karnuka da kuma dabbobi. Dabbobi sune dabbobin ni'ima, kace tumaki, awaki, shanaye, raƙuma. To yana mamaki dangane da karnuka a ɗaya bangaren da kuma dabbobi a ɗaya bangaren, waɗanda malamai ke kiransu dabbobin ni'ima, wanda aka shar'anta mana yin layya da su da kuma hadaya. Menene ba shi mamaki dangane da bangarorin dabbobin nan guda biyu? Yace inna sha'a yuzbahu minha fi sanati kaza wa kaza. Abun ban mamaki shine dabbobi idan ka kula a cikin shekara ana yanka adadi kaza da kaza. Mutum zai yanka dan yayi abinci a gidansa, mahauci zai yanka dan ya siyar a kasuwa ga mabukata, mutum yayi aure zai yi walima zai yanka dan yayi abincin walima, an masa haihuwa a gidansa zai yanka abun suna, sannan sallar layya za a yanka adadi mai yawa, za a yanka na hadaya, za a yanka na tarban baku. Yace wa sha'u aktaru minha, amma duk da haka, duk da yanda ake yanka dabbobi a hadaya, a yanka su a layya, a yanka su a suna, a yanka su mahauta su yanka a kasuwa su sayar wa mabukata, hidima in ta taso a yanka, amma duk da haka sun fi karnuka yawa. Alhali dabbinan ɗaɗɗaya suke haihuwa, kaɗan ne za ka tarar suna haihuwar biyu. Yace wal kilabu tadhu al kalbatu al wahidatu kaza wa kaza, amma in ka duba karnuka, kariya kwaya ɗaya sai ta haifi karnuka takwas, wata ta haifi goma, wata sama da haka. Kenan adadin da kariya take haihuwa ya ninka ninkin ba ninkin na adadin abinda tinkiya ko akuya take haihuwa. Amma duk da haka za ka ga tumaki sun fi karnuka yawa, tare da cewar adadin da suke haihuwa ba yawa. Ɗaya tinkiya take haihuwa a yayi yawa biyu zuwa uku, amma karya in ta tashi za ta haifi takwas, wata ta haifi goma, wata sama da haka. Kuma karnuka ba a yanka su a ci, ba a safara su daga nan zuwa can, amma tumaki za a ɗiba daga nan zuwa nan, daga nan zuwa can. Sannan za a yanka su suna, a yanka su aimiya, a yanka su asiyar, amma duk da haka sun fi karnuka yawa. Me yasa? Saboda albarkar da Ubangiji subhanahu wataala ya sa cikin tumaki da awaki, wanda bai sanya ba cikin karnuka. Ai da haka mata karnuka su fi yawa, tunda ba a yanka su a ci, ba a safara su daga wannan gari zuwa wannan gari. To ai kaga da haka mata cikin al'umma su fi yawa, sai zama kuma cikin al'umma su ne mafi karanci. Me yasa? Saboda albarkar da Ubangiji subhanahu wataala ya sanya cikin tumaki da awaki, bai sanya cikin karnuka ba. To haka al'amarin yake ga kowace halitta cikin halittun Ubangiji subhanahu wataala. Dan Adam ne ko aljan, in har Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin rayuwarka, ya sanya albarka cikin arzikinka, ya sanya albarka cikin iyalanka, to zaka ga wanda za su amfana da su ba su da iyaka, ba su da adadi. ‘Yan uwa masu daraja, hakika al’amarin albarka yana da girman gaske. Sha’anin albarka maɗaukaki ne wurin Ubangiji subhanahu wa ta’ala. Shi ya sa ya kamata ga kowane mumini ya kwaɗaitu wajen samun albarka a rayuwarsa, ya kwaɗaitu wajen samun albarka cikin arzikinsa, ya kwaɗaitu wajen samun albarka cikin sana’arsa. Saboda in Ubangiji subhanahu wataala ya sanya ma albarka cikin rayuwarka, kayi rabo duniya da lahira gaba ɗaya. Idan Ubangiji ya sanya maka albarka cikin sana'arka, baka da damuwa a rayuwarka ta duniya. Idan Ubangiji ya albarkaci zuriyarka, kayi babban rabo duniya da lahira gaba ɗaya. to alhamdulillah godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya saukake mana hanyoyin da zamu bi idan muna so mu samu albarka a rayuwar mu idan muna so mu samu albarka a arzikin mu idan muna so mu samu albarka a ayyukan mu na yau da kullum da muke yi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hore mana hanyoyi da zamu yi amfani da su hanyoyi da zamu bi dan samun albarka cikin rayuwar mu cikin ayyukan mu cikin arzikin mu cikin iyalan mu hanyoyin suna da yawa kadan daga ciki na farko mutun yayi kokarin zama mai takawa masu takawa Allah yana yana sanya albarka cikin rayuwar su masu takawa Allah subhanahu wataala na sanya albarka cikin dukiyar su masu takawa Allah madaukakin sarki yana sanya albarka cikin ayyukan su da kuma cikin iyalan su domin takawa mabudi ne na duk wani alkhairi da ka sani na duniya da lahira gaba daya Allah madaukakin sarki yake cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard da a ce mutan alkariya za su yi imani su zamanto masu takawa Allah madaukakin sarki yace da mun bude musu albarkatu ba albarka daya ba da mun bude musu albarkatun samai da kuma albarkatun ƙasa Allah zai tabbugo musu da albarka ta inda bassa zato bassa samai sai ka ga rayuwarka tayi albarka aikinka yayi albarka sana'arka tayi albarka dukiyarka tayi albarka me yasa saboda takawa domin Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau Allah ya ce la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard mutanen alkarya da za su zamanto masu imani masu takawa da Allah madaukakin sarki ya bude musu albarkatu na samai da kuma albarkatu na ƙasai ta inda bassa zato bassa samai takawa kuma kamar yadda malamai suka yi bayanin ta ita ce duk inda Allah ya umurce ka a same ka a gurin duk inda Allah ya hane ka a rasa ka a gurin wannan ita ce takawa sannan wasu malamai kuma suka ce abinda ake nufi da takawa kai aiki wajen da'a wa Allah bisa haske da yazo gurin Allah ma'ana abinda yazo cikin alqur'ani da hadisi duk abinda yazo cikin alqur'ani da hadisi na umurni kan da'a wa Allah ka lazumce shi wannan shine takawa sannan ka nisanci abinda yazo cikin qur'ani da hadisi na hani wannan shine takawa inji malamai to inda mutun zai zama haka to Allah subhanahu wa ta'ala zai tsugo masa da albarka ta inda bayya zato wani daga cikin magabata ake kuka masa cewar farashin abubuwa ya dagu abubuwa sun yi tsada ya za a yi a samu sauki da sassauci yace za ku dage tsadan abubuwan ne da takawa idan kuka zama masu takawa sai Allah ya dauke muku tsada da kunci na rayuwa abu na biyu cikin abubuwan da ke samar da albarka a rayuwar mutum musulmi shine yawaita karatun alqur'ani yawaita tilawar alqur'ani musamman tilawa tare da lura da ma'anonin ayoyin da kake karantawa wannan na daga cikin sabubban da ke sa Allah madaukakin sarki ya saukarwa bawa da albarka cikin rayuwarsa cikin arzikinsa cikin aikinsa da yake yi na yau da kullum saboda shi alqur'ani da muka gani littafi ne wanda yake cike da albarka alqur'ani littafi ne da ya kunshi waraka ga cututtuka na zukatu da cututtuka na gangan jiki duk alqur'ani ya kunshi wannan Allah subhanahu wataala ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab shi alqur'ani littafi ne da muka saukar maka mai albarka inji Allah madaukakin sarki liyadabbaru ayati dan su yi tadabburin ayoyin alqur'ani su lura da ayoyin alqur'ani su dauki izina dangane da ayoyin alqur'ani waliyatadhakkara ulul albab masu tunani masu hangen nesa su wa'aztu da abin da ke cikin alqur'ani surorin da suke cikin alqur'ani zaka tarar wasu daga ciki sun fi wasu albarka albarkar su na karuwa akan wasu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana game da suratul baqara yace iqra'u suratal baqara, ku karanta suratul baqara, fa inna akhdaha baraka, saboda daukan suratul baqara a iya karatunta a kuma karanta ta tare da fahimtar abin da ta kunsa akwai albarka ce. Kenan mai karanta suratul baqara Allah zai sanya albarka tare da shi, Allah zai sanya albarka cikin rayuwarsa. Wa tarkaha hasara, mutun ya bar suratul baqara baya karanta ta, wannan babba asara ce a rayuwarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wala tastati'u hal batala, matsafa ba sa iya karanta suratul baqara, saboda haka karka yadda ka zama daga cikin jerin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafa su cikin wanda ba sa iya karanta suratul baqara. Matukar kai musulmi ne, yi kokari ka iya karatun suratul fatiha, ka iya karanta suratul baqara. Wannan hadisi Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa. Wani daga cikin magabata yace aduwuni idan gari ya waye, ya yanka ma kansa wani lokaci da ya karanta wasu ayoyi na Alkur'ani, sai ya ga albarkar waɗannan ayoyin da ya karanta a sauran wuninsa da ya rage masa. To shine malamai suka ce wannan yana nuna mana ƴan uwa albarkar da Allah madaukakin sarki ke sanyawa a rayuwar wanda ke lazumtar karanta Alkur'ani. Hanya ta uku cikin hanyoyin da ake samun albarka a rayuwa shine ka zamanto mai gaskiya cikin maganganunka. Duk wanda za ka yi mu'amala da shi ya shaida gaskiya tare da kai. Wannan na daga cikin sabubban da ke sa Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a rayuwar bawa, musamman mu'amala ta saye da siyarwa cinikayya. Matukar bawa zai yi gaskiya cikin mu'amalarsa ta saye da siyarwa, to wannan saye da siyarwar tasa, kasuwancin nan nasa, Allah zai kwaranyo albarka a ciki. Kamar yadda ya zo cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, mutane guda biyu mai saye da siyarwa suna da zabi wajen warware cinikin da aka kulla matukar ba su rabu ba. Wannan ya siya, wannan ya siyar masa, wannan ya karbi haja, wannan ya karbi kudi, to matukar ba su rabu ba. Mai saye zai iya cewa na fasa, mai sayarwa ma zai iya cewa ya fasa, amma in suka rabu shikenan ciniki ya riga ya kullu. Shine ma'anar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraq, mai saye da mai sayarwa ko na ɗaya daga cinsu yana da zabi na tabbatar da cinikin da aka kulla ko warware shi, amma da sharadin ma lam yatafarraq, matukar ba su rabu ba. Kenan in sun rabu ciniki ya kullu, ba wanda daga ba zai zo ya ce ya fasa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana abubuwan da za su sanya saye da siyarwa ya zamanto ya yi albarka, ya ce fa in sadaqa wa bayyana burika lahu ma fi bai'ihi, mai saye da siyarwa in suka yi gaskiya a lokacin da ake kulla cinikayya, mai siyarwa ya ce wannan abun nawa gashi nan yana da aibu iri kaza, yana da aibu iri kaza, ya bayyana aibobin da ke tattare da shi, bai yi ƙarya ba. Don Allah ya tashi zai sanya albarka cikin wannan kasuwancin nasa. Wa in katama wa kadhaba muhikat barakatu bai'ihi, idan kuma ƙarya ya shigo da ɓoye aibin hajar siyarwa, to anan sai a shafa albarkar wannan kasuwancin. To sai ya zamanto idan mutum yana so hajarsa ta kasuwanci, kasuwancinsa ya zama ya yi albarka, to ya zamanto mai gaskiya cikin saye da siyarwansa. Sai abu na hudu cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ke sanya albarka a sababinsu da shi, shine mutum ya zama yana fita ayyukansa da sassafe, wato sammako ga duk wani aiki da zaka yi. Ma'aikacin gwamnati ya zama yana fita sassafe, idan kana fita aikinka na gwamnati sassafe, to Allah zai sanya albarka cikin wannan aiki naka. Wannan na daga cikin sabubban da ke sa Allah ya sanya albarka a abubuwan da mutane ke aikata. Idan kai ɗan kasuwa ne, ya zamanto kana fita shagonka sassafe ba ƙarfe 9:30 ba, in kana so Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin wannan kasuwa taka. Idan kai mai sana'ar hannu ne, kana fita wannan sana'ar taka sassafe, idan kana so Allah ya sanya albarka ciki. Idan kai manomi ne, kana fita gonarka sassafe idan kana so Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka ciki dan dacewa da addu'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yayi addu'a ma duk wanda zai fita sassafe wajen neman abun kansa wanda zai rufa kansa asiri annabi ya masa addu'a Allah sanya albarka cikin wannan abu hadisi ne da Imam Ahmad ya fidda shi cikin musnad din sa da sanadi wanda yake mai kyau Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma barik li ummati fi buqudiha ya Allah ka sanya albarka wa al'umma ta cikin safukanta duk abin da ta fita tai da sassafe farar safiya da sanyin safiya to ubangiji ka sanya mata albarka ciki masu fita neman ilimi da zasu fita sassafe Allah zai sanya wa ilimin su albarka masu sana'a da zasu fita sassafe Allah zai sanya wa sana'ar su albarka ɗan kasuwa da zasu fita sassafe Allah zai sa wa kasuwancin su albarka ma'aikata da zasu fita sassafe Allah zai sanya wa aikin su albarka sahabin da aka samu wannan hadisi ta hanyar sa Sakhar Al-Ghamidi Allah masa Allah yarda da shi ake bada labari cewa ɗan kasuwa ne to tunda yaji wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya tashi tura hajarsa ta kasuwanci sassafe ana sallar asuba zai tura ta sai Allah ya dinga haɓaka dukiyarsa yana bunƙasa ta tai yawan da ma ya rasa a ina zai sa ta wannan hadisi ne ingantacce kamar yadda dai bayani Imam Ahmad ya fidda shi cikin sahihin sa kenan yanzu duk wanda yake so Allah ya albarkaci abin da yake yi na neman abin da zai rufa wa kansa asiri a rayuwar nan ta duniya to ya lazumci sammako ya lazumci sassafe yin wannan abu sautari da dama kuma sai ka tarar musamman ma'aikata na gwamnati suna makara wani ma yayi fashi to wannan ina Allah zai sanya albarka cikin abin da kake samu alhali annabi sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a ga masu fita sassafe Allah ya sanya albarka cikin abin da zasu fita su je su yi sassafe wasu daga cikin magabata suka ce muna mamakin wanda baya sallar asubahi sai rana ta fito ta yaya za a azurta shi alhali annabi sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah subhanahu wata'ala al'ummar sa sammakon su Allah ya sanya mata albarka hanya ta karshe ɗan uwa daga cikin hanyoyi da ke sa Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a rayuwar bawa musulmi ya sanya albarka cikin arzikinsa shine addu'a kai ta roƙon Allah subhanahu wata'ala ya albarkaci rayuwarka ya albarkaci rayuwar zurriyarka ya albarkaci wannan kasuwancin naka wannan sana'ar taka Allah ya sanya albarka ciki wannan aiki naka Allah ya sanya albarka wannan na daga cikin hanyoyin da yake sa a samu albarka dangane da abin da mutum ya sanya a gaba karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sautari da dama yake roƙi Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a kaza ya sa albarka ma wani kuma sai kaga Allah ya sanya albarka din karantarwar manzon Allah ga duk wanda ya aure annabi yana masa addu'a ya ce barakallahu laka Allah yayi albarka gare ka ya zamanto wannan aure ya zama alkhairi gare ka alkhairan wannan aure su yawaitu gare ka wa baraka alayka Allah ya zubzubo maka da albarkatu cikin wannan auren ta yadda za ka samu nagartacciyar mata wacce za ta haifa maka nagartattun 'ya'ya wadda za ku yi daddaɗar rayuwa a duniya ku yi daddaɗar rayuwa a lahira wannan addu'a ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar ana yi ma wanda ya aure kamar yadda Imam Tirmidhi ya fitar cikin sunan dinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a na Allah ya sanya albarka cikin garin Madina lokacin da ya sauka garin Madina gari ne wanda yake da wahalar rayuwa su kuma mutan Makka ne sun fi jin daɗin rayuwa a Makka da suka zo garin Madina sai suka yi ta haɗuwa da zazzabi da masarsara iri-iri ta yadda idan mutum ya wuni ba zai tsammanin cewa za a wayi gari idan mutum ya wuni ba zai tsammanin cewa zai kai dare ba idan ya kai dare ba zai tsammanin cewa za a wayi gari da shi ba saboda yanda suka dinga tutuwa da yanayin iska waiza na garin Madina to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙa musu Allah Allah ya sanya albarka cikin wannan gari na Madina sannan ya roƙa musu Allah Allah ya sanya albarka cikin kayan marmari na garin Madina Allah ya sanya albarka cikin abubuwan awu na garin Madina kuma Allah sai amsa addu'ar manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Imam Muslim ya fidda hadisi cikin sahihinsa, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, Allahumma barik lana fi thamarina, ya Allah ka sanya mana albarka cikin kayan marmarin na garin Madina ce. Wa barik lana fi madinatina, ka sanya mana albarka cikin Madinamu garin Madina ce. Kuma tabbas Allah sanya albarka cikin Madina. Duk wanda ya je Madina zai tabbatar da haka. Duk wanda ya je Madina zai shaida haka. Dan uwa, lokacin da na fara zuwa Madina lokaci na farko, na bar Najeriya ina matsanancin zazzabi cikin watan Ramadana. Dan azumi ma gagarayi ne. Na an fara azumi da kwanaki hudu na tafi Madina. To kwanaki hudun nan duk ban yi azumi ba. Kuma na tafi ina matsanancin ciwon kai. Ko sallah na zo ruku'u da kyar nake, wallahi ran da na sauka garin Madina sai na ji kaman an cire ciyan kan an yadda shi a gefe. Kuma har na dawo ban sake ciyan kai ba. Wannan duka tasiri ne na addu'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Galibi da katarar waɗanda suke rayuwa a Madina ba su san zazzabi ba. Shi yasa idan ɗan Najeriya ya je ya sauka Madina yana zazzabi, sai su da tsoron cutar. Har ma aka ware musu asibiti can gefe kusa da miƙati, inda ake ɗaukan niyya na aikin umra ko aikin hajji. Da an ga mutum yana zazzabi kuma an fahimci zazzabi yake, sai a kwashe shi a can da shi. Da yawa likitocinsu ba sa gane zazzabi saboda ba su san shi ba, ba su san wannan cuta na zazzabi. Wannan duka yana daga cikin albarka na addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Allah ya sanya albarka cikin garin Madina, kuma Allah ya sanya albarka cikin garin Madina. Wallahi kana sauka garin Madina zaka ji wani ni'ima, zaka ji wata annashuwa, zaka ji wani farin ciki, zaka ga yanayin ya canja maka, ba yanayin da ka saba rayuwa a ciki ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin ma'auninsu, cikin mudunsu. Kuma Allah ya sanya albarka cikin ma'auninsu, cikin mudunsu. Hakika duk wanda ya je Madina musamman a cikin watan Ramadana ba zai sayi abinci ba. Allah ya yalwata su da abinci, kayan ciye-ciye da shaye-shaye da tanƙe-tanƙe. Muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka ya sanya albarka cikin rayuwarmu. Ya Allah ka albarkaci rayuwar zurriyarmu. Allah ka sanya albarka cikin abin da ka azurta mu da shi. Ka sanya mu zamanto masu albarka a duk inda muke. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.